Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraronmu da wannan maraicen Juma'a 17 ga watan Yuni, assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Masu azumi da fatan ana ci gaba da ibada lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwani. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Idan za ku iya tunawa ranar Laraba 2 ga watan Maris, yau da gobe shirin matasa yayi cikakken bayani akan matsayin nera a lokacin da kuma jita-jitar da ake tayi a wancan lokacin na cewa ana dab da karyar darajar nera. Karyar darajar nera. Inda muka tattara manyan masana tattalin arziki suka yi muhawara sosai akai. To yau ma batun matsayin neran ne ya sake bijirowa bayan matakin da babban bankin Najeriya ya dauka a kokarin neman rage faduwar darajar nera.
Haka ne Jamila. Babban bankin na Najeriya ya kaddamar da sabbin ka'idojin hada-hadar da za su takaita bukatar kudaden waje. To sai dai ta yaya waɗannan ka'idoji za su shahi rayuwar talaka? Kuma ganin halin matsatsin rayuwar da talakawa ke kuka da shi yanzu haka? Anya ko sabbin ka'idojin nan na babban bankin Najeriya ba za su tsananta tsadar rayuwa ba da kuma hauhawar farashin kayan masarufi? Wannan mataki zai karfafa nera ne ko dai ƙara rugurguza ta zai yi? Domin tattauna waɗannan batutuwa muna tare da Dr. Sharif Al-Muhajjir, ƙwararren masani ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin Musulunci, kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a Jami'ar Yobe. To amma kafin nan muna tahe da ƙwalamar Ramadan daga madahin Rahama Kabir Riskuwa a Abuja.
Muna buƙatar shredded beef, ma'ana nama ne da zamu yanka shi sirara. Muna buƙatar ganyen salad, cucumber, carrots, albasa, tafarnuwa da citta, salad cream, olive oil, magi da lemon tsami.
Malam Lawala Aljibo na ƙasar Niger na tafe da ayar mu ta yau.
Wannan aya tana yaki ne da dukkan wani nau'i na cin hanci da rashuwa da wani babakere da handama. Duka wannan aya na kalubalantar su, na yaki da su.
Sai kuma amsoshin tambayar mu ta Facebook duka cikin wannan shiri na yau da gobe, shirin matasa.
To masu saurare, da farko ga ƙwalamar Ramadan daga Rakaz, haka ake ta ku?
Eh, Rakaz.
Rakaz Kitchen na Rahama Kabir Riskuwa a Abuja.
Assalamu alaikum. To yau daga Rakaz Kitchen zamu yi shredded beef salad. To abinda muke buƙata mu yi wannan kwado, muna buƙatar shredded beef, ma'ana nama ne da zamu yanka shi sirara, gashi nan na yanka nawa na ajiye a gefe. Muna buƙatar ganyen salad, muna buƙatar cucumber, carrots, muna buƙatar albasa, tafarnuwa da citta. Sannan daga ɓangaren shi haɗin da za a ci salad ɗin da shi, muna buƙatar salad cream, olive oil, magi da lemon tsami. Sannan kuma spices ɗin da za mu yi amfani da shi, muna buƙatar cumin, black pepper da red chili powder. To da farko dai, kamar yadda kuka sani, shi ganyen salad sai an kula sosai wurin amfani da shi. Ni yanzu na wanke nawa, na ajiye a gefe. Wankin salad, shi ganyen salad dama kamar yadda kuka sani sai an tsitsige shi daga jijiyarsa tun farko. A wanke shi ɗaya bayan ɗaya, a yanka, sannan a yi mishi wanki aƙalla ba ƙasar ba wanki biyar. Dan ni har bakwai wata rana ina yi saboda tsoron karkaciyar da mutane abu kuma su zo su bige da rashin lafiya, Allah ya kiyaye. Kin san harka da ganye, wata rana sai ka siya ma kaga duk ƙasa da waye-waye a ciki, Allah dai ya kiyaye, sai mu kula. Saboda haka gashi na ajiye a gefe, shi karas ina na kankare shi na goga, gashi na ajiye a gefe. Cucumba ina na wanke shi na yayyanka, shi ma ƙanana na ajiye a gefe da tumatir ina. To yanzu shi wannan nama da nace muku na yayyanka shi sirara anan aikin yake. Saboda sai mun soya shi sama-sama. To gashi yanzu zan kunna wuta. To alhamdulillah. Yanzu na dora mai na akan wuta. Ya dauko zafi na zuba citta ta da tafarnuwa da kuma wannan albasa da aka yayyanka. Ya dauko wannan naman na saka a ciki. Ruwan shi na fitowa sai mu dauko wannan spices din mu zuba a ciki. Chili powder kamar yadda na faɗa, cumin, black pepper. Sai mun na zuba magi da gishiri. To gishiri dai sai mu rinka kula dai ko saboda yanayin yanda in ka saka magi kuma harka da nama shi ma yana da zakin sa. Sai kiga wani sa'in yayi yawa. Sai muna kula sosai. Da shi naman ya dauko da kuwa. To zaki dai akalla kamar minti 5 zuwa 10 kina juya shi dan ya dahu. Duk da dai an yanka shi sirara ba wahalar dahuwa yake yi ba. Amma da yake shi naman saniya koya yana da tauri. Alhamdulillah ga shi yayi. Na kwashe a gefe guda. Na ajiye. Na ajiye shi wannan ganyen salad da aka hada. Za ka zo ka zuba shi a kan tray. Ka zuba su carrots din. Cucumber. Tumatir. Sannan sai a samu wannan naman. A yaryada a saman shi. To shi kuma wannan hadin da nace zamu ci salad din da shi salad cream zaki samu ki dan masa dan lemon tsami a ciki da dan maginki da dan olive oil inki sai ki sa a black pepper. To yanzu gashi na mun yi dressing din mu duk wanda zai ci salad din in ya zuba in ya iba sai ki bashi wannan sai ya zuba a ciki a matsayin shi ne mahadin cin sa. To a shayarwa lafiya uwar gida.
Jamila lalle mun shiga goma na wuya.
Me kika lura da
shi? Yau mun kai 12 ha.
Haka ne.
Me kika lura da shi ne?
Babu wai yo Allah tu.
Ashe ke yi waka dogon noma wai yo Allah tu.
To yanzu kuma ga Malam Lawala Alijibo daga kasar Niger da ayar mu ta yau aya ta 188 a cikin Suratul Baqara.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون wannan aya tana yaki ne da dukkan wani nau'i na cin hanci da rashuwa da wani babakere da handama duka wannan aya na kalubalantar su na yaki da su domin ubangiji Allah subhanahu wake cewa wala taqulu amwalakum bainakum bil batili kal ku ci dukiyoyin ku tsakaninku ba tare da yanda shari'a ta kidanya ba. To in muka yi nazari a cikin wannan aya Allah na mu nuni cewa duk wani nau'i na riba ko wani nau'i na cin hanci da rashuwa ko wani nau'i na caca ko wani nau'i na kudin giya ko wani nau'i na sata ko kwace ko sheda zir da zaka yi a baka kudi to wannan haramu ne Allah ya haramta shi Allah ya ciyar da Allah wadde da kuma masu yin irin wannan aikin domin cin hanci da rashuwa abu ne wanda yake kawo koma bayan tattalin ƙasa abu ne kuma wanda yake kawo hushin Allah, abu ne wanda yake kawo rishin ci gaba ga dan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa watudulu biha ila al-hukami, kuma hal ya kai dukiyan nan kuna dauka kuna kai ma masu hukunci, kuna kai ma alƙalai, li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi, dan ku ci dukiyar mutane ba tare da gaskiya ba, dan a dauki gaskiya a baku. Wa antum ta'lamun alhali, ku kuma kun san ba gaskiya ba gare ku, kun san lalle cewa ba dukiyar ku bace, ko kuma kun san cewa ba haƙƙin ku bane. Ku dauki kudi cin hanci da rashuwa ku kai ga hukumomi domin su baku wannan gaskiyar. A kwace gidan wane a baka, a kwace kayan wane a baka, a kwace gonar wane a baka. To wannan aya na munu nuni da haramcin duka irin wannan abubuwa, musamman aya ce wanda ta tattara komi duka wani nau'i na cin hanci ko rashawa ko kuma sata ko handama ko babakere. To wannan aya tana hani ga wannan abun, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya la'anci wanda zai ba da rashawal da wanda zai amsa da dukiyar kanta ta rashawal, Allah ya la'anci ta. Kaga ko wanda Allah ya la'anta babu wani alkhairi a gare shi, babu albarkar da dukiyar za ta yi dukiyar da Allah ya la'anta. Domin haka gane wanda zamu cikin wannan aya shine cewa lalle ba mai amsal ba kadai ne ke da laihi, kai ma mai badawa kana da laihi. Kuma lalle duk wani irin nau'i da zaka bada, sawa'un kudin kadan ne ko kuma da yawa ne, indai da niyyar cin hanci ka bada shi, to Allah ya hani wannan abun a cikin ayar wannan. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna hushi da la'ana ta Ubangiji ga mai irin aikata wannan abun. To domin haka su hukumomi su ji tsoron Allah, su tsaye da gaskiya, su bi dokokin Ubangiji. Domin lalle in za a bi ayar Allah yanda ta shinhuda, ba sai an sha wahala ba, saboda kuna gani maƙudan kuɗi ne ake kashewa ƙungiyoyi da dama domin cin hanci da rashawa, amma har yanzu ba su kai inda suke so ba, ba su kai cima wannan gurin ba. To ka gani idan da dai a ce ƙoƙari ne suka yi na su yaɗa wannan ayoyin ga mutane su gane cewa haramu ne, Allah ya hana, Annabi ya hana, kenan ina gani da zai sa abun wannan ya rage sosai ma, ko kuma a ka ƙarshen shi. Domin lalle in ka ce sa ido ne na hukuma zai hana wannan abun, radda babu ita a kusa ko kuma babu wanda kake tsoro a kusa, kenan kana iya yin yanda ka ga dama kai kanka. Amma idan dai an koya ma mutane ayoyin Allah da hadisan manzon Allah masu hani a haka, to duk wani mai tsoron Allah insha Allah zai daina wannan abu, zai kuma yaki shi da kanshi da wannan abu domin samun rabo a duniya. Muna bukwan Allah ya shirye mu gaba daya, Allah ka shirye mu da hukumar gaba daya, Allah ka sabko duk wata albarka a kasashen mu da kwanciyar hankali.
Amin. Jamila, kin san me na tuna? Shekaran da kika yadda wayarki. Amma wata tatsunta
sosai
ta kai wajen masu gadi a koha. Wayarki dai bata bata ba.
Bata bata.
To ana America komi bai bace da a gida ne cikin watannan na azumi, ki yadda irin wannan babban waya ta bakin su. Wani zai ce Allah na gode ma, Allah ya bani waya, Allah ya bani waya.
Kin ga irin wadan da suka yi shi ne Allah.
Wadan ya kamata mu koya wa ƴaƴan mu tun suna ƙanana halayyar abinda ba naka ba.
Gaskiya.
Kai. To a Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya kuke ganin talaka zai karu ko zai ragu da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na barin kasuwa ta yi halinta game da darajar naira. Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
To sakon farko daga Adam Salisu yace yau da gobe ikon Allah. Gaskiyar magana, idan aka bar kasuwa ta yanke wa naira daraja, wannan ba zai wa talaka kyau ba, saboda za a bar naira kara zube babu mai taimakonta, kuma masu kuɗi gaskiya za su gasa wa talaka aya a hannu, saboda su dai ɗan kasuwa ne duk abin da za su ci riba shi suke so shi kuma talakan Najeriya duk abin da zai samu sauki shi yake so
yau da gobe gaskiya barin ɗan kasuwa su yi abin da suke so abu ne wanda babu alamar tausayin talaka a cikin ta talaka na fama da tsadar abincin da zai ci kudin kayan miya kadai yana damunsa gashi ɗan kasuwar nan ba su da imani a hakan kuma gwamnati ta ce ta bar musu naira a hannunsu ai wannan su ake a rage yawan mutanen Najeriya sako daga Abdul Aziz Lawan Lagsin
Ado Salati goma ga Annabi Rijau yace yau da gobe kenan ai ayi dai ta sha'ani kawai wai an cuci na kauye amma ai mahandama ba su barin talakan kasa ta Najeriya ya amfana da komai saboda sun riga sun yi rubda ciki da babake rekan komai sannan sun tarba indararan komai don haka mu talakawa abin yi kawai mu rike Allah da manzon shi ta haka ne za mu samu sa'ida
sai sakon Abdullahi Muhammad mai yama yace dan Allah ku gayyato mana Dr. Sharif yayi mana bayani kan aya ta 9 cikin suratul Juma'at da fatan Allah ya sa mu dace amin
sai kuma S bin Abdullah dan Gebe yace tabbas wannan yanayi da ake ciki na tsadar kayan masarufi yana iya gurguntar da talaka matakar gwamnati bata dau matakin hana ƴan kasuwa yin yadda ransu yake so ba domin yau talaka kudin kayan miya kadai da zai siya suna masa wahala ballantana kwanon gumi da fatar gwamnati za ta dau matakin tsawatarwa ga ƴan kasuwa a Najeriya
amin sai sakon Sani Adamu Dutse yace o ni talakan Najeriya Gaskiya muna cikin wata jarabawa ta samun shugabanni da kuma masu arziki marasa imani. Sai dai mu ce Allah ya fitar da mu daga wannan jarabawa lafiya.
To sai kuma sakon da zamu rufe da shi shine na Hadiza matar Ismaila Ahmad Dike tace Hakika yau da gobe ba wata karuwa da talaka zai samu na barin kasuwa ta yi halinta ga mara darajar naira domin kuwa idan muka duba zamu ga su kansu ƴan kasuwa kuka suke yi da faduwar darajar nairar bisa sun ga an rufe boda mu kuma talakawa muna kuka da rashin aikin yi a ƙasa sannan idan kana takama da aikin yin ma sai ka ji ita ma gwamnatin jihar ka ta ce ba ta da kuɗin da za ta iya biyan albashi
watan ramadan ya zagayo Se marina yake mu ma se marina miki
To masu saurare kamar yadda muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Dr. Sharif Al-Muhajjir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a Jami'ar Jihar Yobe zamu tattauna da shi akan wannan batu na darajar naira ko jalila yawa assalamu alaikum Dr. Sharif
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ina wuni. Barka dai wallahi Allah ya karbi ibadan mu Allah ya sa mu dace.
Ya azumin awoyi da kuke kai.
Gashinan muna takwasan lada.
Gaskiya.
To Allah ya biya ku.
Amin amin mu da ku duka. To Dr. Sharif na san saboda tattalin arziki yana cikin abin da ka karanta kamar kuma na tabbata kana bibiyar duk abubuwan nan da ke haruwa da harko me zaka ce game da wannan mataki da babban bankin Najeriya ya dauka
to da farko dai shi sauke darajar kuɗi ko kuma sauke darajar naira da wannan babban gwamnatin Najeriya ya dauka ba wani sabon abu bane wanda dama babu shi a cikin tarihin tattalin arzikin duniya galibi kasashe suka yi wannan lokacin da suka shiga wani matsatsi na tattalin arziki ko kuma lokacin da suke kokarin kwadaitar da mutane don su zo su sai da kayan su na kasarsu a wasu kasashe ko kuma lokacin da suke ganin cewa suna son su haɓaka asusunsu ko kuma su gyara kurakuran da ya gabata kasar Ingila ta taɓa wannan a shekara ta 1902 lokacin da suka sauke darajar pan ya koma kuma zuwa dibe kasuwa to amma mu a nan Najeriya gaskiya wasu dalilai ne daban sabanin abin da kasashe suka fara yi suka saba yi bisa dukkan alamu dai abubuwa guda hudu ne suka jawo zubewar dalar naira amincewar bankin Najeriya hakan ya faru
Layi yana mana
su cijewa take
cijewa wallahi layin na cijewa ba a jin ma abin da kake faɗi Dr. Sharif
bututun mai ana jin yanzu
eh sosai ana jin kaiwa
yawa bututun mai da ƴan tsagero Najeriya suke yi suke fashewa da kuma karyewar darajar shi kanshi crude oil din da kuma buƙatuwar da muke da shi na kayayyakin kasashen waje wanda yayi yawa so ita Najeriya tana ciko akan farashin dalan da ta saka to cikon buƙatuwar ta yayi yawa kuma cikon da take yi sai ya mata yawa kuma ga kudaden da shigo mata yayi kadan sakamakon haka ya saka ta ga cewa ya zama dole ta zauki ta sauke wannan farashin ya koma daidai da farashin kasuwa wanda shine yanzu yake faruwa wannan shine zahirin gaskiya abin da ya faru akan tattalin arzikin Najeriya
yawa idan muka duba za ana ta amfani da wasu kalamai kamar floating fluctuating wani currency float regime duk da sai an ga kamar wani dogon turanci ne na cewa an karye darajar naira saboda talakan da ke can yankin karkara shi bai san waɗannan kalmomi na turanci da ake amfani da su gwari gwariya zaka bayyana wa mai jin mu a can lungun karkara
shi kuɗi ko kuma currency yadda ake control yadda ake saka mishi kuɗa ya kasu kashi biyu ne akwai fixing akwai kuma floating shi fixing shine wato gwamnati ta kayyade ta ce ba ta son farashin dala misali za a je a siyo shinkafa a America misali farashin dala ba ta son ya wuce naira 200 na kudinta so tsadar abin da aka je aka saya ita Najeriya ita ce za ta yi ciko na wannan farashin dalan koda yana da tsada saboda talakawan ta su samu sassaucin farashin shinkafa da suka saya idan kuma ta bashi a sake cewa a je a siyo koma nawa ne ita ba za ta yi ciko ba ya dawo Najeriya mutane su saya yadda aka siyo shine ake cewa floating tsarin Najeriya da ake tafiya a da yana nan ne tsarin fixing wato Najeriya tana tallafawa yadda ake tallafawa mai ana tallafawa wannan dalar duk abin da ake kawo da kasashen waje wanda muke saya to Najeriya tana tallafa mishi koda mun sani ko bamu sani ba a da kenan yanzu kuma tattalin arzikin nan cewa ba za su iya yin wannan ba sai suka janye wannan tallafin ba za su tallafa wa wannan kayan da ake siyowa ba saboda haka zai zama sai kuma floating wato zai kasuwa za ta yi mishi iyakacci saboda haka sai a kawo idan an siyo shinkafa 15,000 buhu haka za a sayar mana da shi 18,000 ko 19,000 ko ma nawa ne su dai ra'ayinsu saboda haka ba gwamnati ba ruwanta da wannan farashin ya zube ita ma kuma tana ganin cewa ta fuskanci wasu al'amuran ta da shafe ta wannan shine bambancin to wannan tsarin yana da alfanu kuma yana da rashin alfanu
to
a cikin yawa na daga cikin alfanunsa shine yana taimakawa kasar wannan kudin da take cike wannan jibin za ta daina cike shi to idan take ne ta yanzu misali dacin tana biyan 190 dacin kudin dala a lissafin ta shine 199 amma a kasuwa dala ta kai 320 to ya nuna cewa Najeriya ita ce take cike wannan jibin so wannan kudin da take cikewa idan muka lura ya kusa kai rabin kudin da ko kuma ya fi rabin kudin da ake saya a kasuwa sakamakon haka suna tallafa mana mu talakawa a cikin kasa so yanzu idan ta daina wannan kudin zai dawo asusunta to sakamakon haka jahohi da ƙananan hukumomi da 'yan siyasa masu mulki za su samu kudi mai yawa wanda za su iya kashewa ko su yi mutane aiki da shi ko su yi sabanin aiki
yawa dama abin da nake so in ce kamar wannan kudade da gwamnati za ta samu a su shiga hannun jahohi da ƙananan hukumomi galibi dama akwai irin waɗannan kudade amma ba talaka ake wa aiki da su ba sai dai su shiga aljihun su shugabannin
to mu dai gaskiya abin da muke gani kenan saboda har yanzu maganar cin hanci da rashawa koda da yake ana gwamnati sabuwa da muke gani tunanci dai wallahi babu tabbas in cewa wannan cin hanci da rashawan zai kau cikin kankanin lokaci tunda dai mutanen nan dai su ne ma'aikatan gwamnati su ne 'yan siyasa su ne shi kuma shugaban kasa shi kadai ne ba shi da iko ya zo jihar Benue ya ce ga abin da lalle sai an yi kaza ba shi da wannan iko sakamakon haka wannan kudade da ake ganin za a cire ga tallafin kayayyakin da ake shigo mana da su bayan ba a samar mana da abin da mu isassun abin da za mu yi ba a nan kamfanuka su yi aiki wannan akwai gaskiya ci baya kuma akwai tsoron cewa mutanen siyasa ne za su samu kuɗi kuma su je su yi ta fama wadaƙa da su kamar yadda suka saba sannan kuma su gwamnati za su samu sassauci, ayyuka su zai ragu, ba ruwansu da kuma wannan, kuma suna gani kamar tunaninsu mutanen ƙasashen waje za su yi sha'awar su zo su saka kuɗaɗe a Najeriya. Amma zahirin gaskiya wannan ba shi bane abinda ni nake gani zai iya faruwa. Abinda nake gani zai iya faruwa shine hauhawar farashi, hauhawa na gaske, saboda a yanzu haka farashin kaya ya hauhawa. To da yanzu da gwamnati ta ce a gwamnatance ta amince ba ruwanta da naira, to hauhawar zai tafi yadda suka ga dama ƴan kasuwa sayar yadda suke so, babu wanda ya saka musu baki, saboda su ne suka cire kuɗin su suka sayo dala nan yadda suke so, kuma babu wanda yake da iko ya hana su. Sannan kuma su mutanen kasashen waje da ake ganin kamar za su saka dukiyarsu a Najeriya za su duk tsoro, saboda kasancewar dukiyar naira ta kuma tana floating ne, ba ta da rate wanda tabbatacce ne, saboda wannan zai iya saka su fi tsoron zuwa saka wannan. Hakan kuma zai iya jawo rashin ayyuka ga matasa a Najeriya, saboda kowane kamfani, kowane banki, kowace ma'aikata tana tsoron ta dauki mutane, saboda babu tabbacin kuɗin Najeriya yanzu ya zai kasance, jiya ya kasance 200, gobe fa ya zai zama, babu tabbas. Saboda haka wannan gaskiya kuskure ne ta wannan bangaren, kuma talaka zai sha wahala ta gaske. A ɗaya ɓangaren kuma akwai wasu wanda za su ji daɗi a wani ɓangare na Najeriya, don saboda Najeriya ta kasu ɓangare-ɓangare. A iyaka hintata mutanen kudancin Najeriya galibi ƙabilar Ibo za su ji daɗi, ko kuma wannan abin ba zai dame su ba sosai.
Saboda me?
Haka ma ƙabilar Yarbawa. Dalili saboda za ki duba ki ga cewa yanzu misali kidaya ta nuna cewa a Amurka akwai ɗan Najeriya professional wanda wato ƙwararre ne, yana aiki yana samun kuɗi aƙalla mutum miliyan 3 a Amerika kawai. To a cikin miliyan 3 nan kashi 50 na miliyan 3 nan kusan 'ya'yan ƙabilar Ibo ne. Sannan kashi 'yan arewacin Najeriya ba su kai kashi 10 ba duka. Wannan yana nuna cewa waɗannan mutanen da suke wancan za su samu kuɗaɗe daga hard currency, kuɗaɗe masu daraja mai yawa, sannan kuma su za su turo cikin 'yan uwansu nan. Meanwhile mu kuma namu can ba su da yawan da za su iya wannan kuskure ne. Mu kuma namu waɗanda suke sana'a, dama mu namu sana'arsu shi ne wannan canjin dukiya da ake cewa bezu da canji, a nan ne suke ɗan samu. Su suke canza musu na can, waɗannan mutanen da suke miliyoyin mutanen da suke can, su kuma waɗannan suke samu. To an kashe wannan nan, babu bezu da canji a Najeriya yanzu, ya rushe sana'a canji babu. Su kuma yanzu ƙabilar Ibo sun yi abu da ake ce mishi remit, wani kamfani ne wanda ake bada kuɗi a dala su bada a naira. Ko da a ce wannan naira ta yi tashi ta darajar ta kare darajar da ta hau, to wannan organization company injiyar tasu da suka yi wanda suka yi wannan kamfanin na remit yana ba su a farashi ƙasa da abin da yake, saboda already suna can kuma suna samun kuɗin a can su, mu kuma ba mu da su tunanin mu a can. To saboda haka masana da yawa suke ganin cewa wannan akwai kuskure wajen shi shugaban bankin Najeriya Emefiele, da ba su lura da wannan bambance-bambance da za a samu ba, musamman kamar yadda ya kasance shi dama asali mutum ne wanda ya fito daga ɓangaren banki, ba abin da ya sani illa riba da za a samu a banki. Hakanan shi ma Kaciku wanda ya fito daga ɓangaren marketing, wato ɓangaren sana'ar mai, wanda shi yana ɓangaren saidawa ne da kasuwanci. To haka su yanzu a nan ba damuwarsu bane talaka, ba damuwarsu bane wata irin wahala zai fuskanta, ko wani irin tsada za a sayar mishi da reza, wani irin tsada za a sayar mishi da shinkafa. Su damuwarsu ne za su samu na tattalin arziki su kawo gwamnatin Muhammadu Buhari.
Kuma wani rukunin da zai karu da wannan mataki, kamar waɗanda suka sace kuɗin gwamnati, su ma za su ƙari da wannan. Mutum ya sace ɗumbin miliyoyi an ce ya maido, yanzu abin da zai maido ba zai taka kara ya karya ba.
Sosai.
Warai kuwa su kin da suka samu wannan kuɗaɗe kin ga yanzu sun tiriwa, saboda dama sun je ne sun ajiye shi a dala da pound. Kuma yanzu kuɗaɗen da za su dawo da shi ba shi da yawa. Kuma waɗannan mutanen galibi sun je za su yanzu su ragowar kuɗaɗensu za su yi investing a ƙasashen waje. Ina ma a ce an jira an gama karɓan kuɗaɗen wannan da suka kawo, ko kuma a an bada wani wani tsakani kamar yanda wasu kasashe suke dan saka tsakani su saka wata doka wasu za su dan mu wani abu
lokaci ya mana muna godiya sosai Dr. Sharif ma saurare iyakacin shirin kenan sai ranar Litinin a madadin kowa da kowa
Jamila Kabiru Fage
da Daniel Brown da Mr. Vasco Halima Jiroke sallama da ku huta lahiya
dan wasan kwallo makamanta